Amurka ke kira sashen Hausa ke magana akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a kama mu kai tsaye ta gidajen radio masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Niya, Nomad FM da Lol FM. Sai tashar mutar VO Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za a iya kama mu Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Haka kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan yammaci na yau Litinin 23 ga watan Oktoba na shekarar 2019. Yusuf Aliyu Harandane tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aikinmu daga nan gundumar Colombia. Amma kamun musanduma cikin shirin, bari mu fara da kanin labarai.
To Yusuf, dakarun Amurka dai sun tsallaka zuwa Iraki daga Siriya. Haka nan kuma za ku ji cewa bayanai na nuna cewa akalla fararen hula 6 ne da kuma sojoji 3 suka mutu a sakamakon wani rikici da ya barke tsakanin dakarun Pakistan da India. Sai kuma dubun dubatan mutane ne suka bazama akan tituna a birnin Hong Kong jiya Lahadi a jerin zanga-zangar karshen mako da ake gudanarwa na tsawon makonni 20 a jere.
To idan kuka saurare mu za ku ji cikakkun labaran duniya. Idan kuma muka shiga cikin duniyar rahotannin namu, za ku ji cewar su waye haƙƙin samar da wutar lantarki yara taya kansu a Najeriya.
Kamar yadda kowa ya faɗa ko yau, gwamnati kaɗai ba za ta iya ba. Mutane su zo su ma su kafa wuraren bada wuta ko wuraren kawo gas.
To shi kuwa bankin lamuni na duniya tallafa wa Najeriya, Kamaru da Chadi da maƙudan kuɗaɗe yayi.
Haka yake ne tattauna da babban bankin duniya da Najeriya da Niger da Kamaru da Chad.
To bayan waɗannan ma muna tafe da wani rahoto, amma duk kafin nan za kuma mu kawo muku shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Amma yanzu ga labaran duniya a ciki.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da yammacin yau Litini. Ga labaran duniyar dalla-dalla. Dakarun Amurka sun tsallaka zuwa Iraki daga Siriya. Wani jerin gwano da dakarun yayi a yau Litini ya nufi Erbil, babban birnin yankin Kurdawan kasar Iraki. Mazauna garin da suke fusace sun yi ta jifan dakarun da rubabban dankali yayin da suke wucewa kan tituna a Duhok a yankin Kurdawan na Iraki. Dakarun sun janye daga sansanin su mafi girma a arewacin Siriya jiya Lahadi, inda babban hafsan tsaro na Amurka Mike Esper ya ce duk dakarun Amurka da za su fice daga Siriya za su koma yammacin Iraki, kuma mai yiwuwa su gudanar da ayyukan yaƙi da ta'addanci kan kungiyar ISIS. Esper bai fidda rai cewa dakarun Amurka za su kai farmakin yaƙi da ta'addanci a Siriya daga Iraki ba, amma ya ce za su shirya wata dabara nan gaba, ciki har da neman haɗin kan ƙawayen NATO a kwanaki masu zuwa. Ya ce in har dakarun Amurka za su koma Siriya, to lallai jiragen yaƙin Amurka za su musu rakiya. A halin yanzu, dakarun Amurka kimanin 5,000 ne suke Iraki ƙarƙashin wata yarjejeniya tsakanin hukumomin Bagdaza da Washington. Rasha tana ta aiki a nahiyar Afirka a 'yan shekarun nan. Jami'an Rasha sun tabbatar da cewa jirgin kasar samfarin AN-72 da ya yi hatsari a makon jiya a wani kurmin kasar Congo na dauke da 'yan kasar ta Rasha. Haka nan ma an samu rahotanni akan kisan wasu 'yan Rasha a yakin da ake yi a Libya a 'yan kwanakin nan. Kuma kasar Rasha tana ta yin ciniki tare da kashe kudade da daukan alƙawuran kashe kudade a kasashen Afirka. Amma a wannan makon irin ayyukan da Rasha take aiwatarwa a Afirka zai bayyana a fili karara, inda ake sa ran cewa shugaban kasar Vladimir Putin zai karbi bakoncin shugabannin kasashen Afirka da dama a tsakiyar wannan makon, wanda za su halarci taron karawa juna sani na yini biyu a birnin yawon bude ido na Sochi. Wannan taron zai kasance na farko tun faduwar daular Soviet. Shugabannin tsohuwar tarayyar Soviet kamar Angola, inda Russia ta zuba jari a masana'antun lu'ulu'un kasar da Ethiopia, na daga cikin 'yan siyasa 10,000 da manyan 'yan kasuwa daga kasashen Afirka 35 da za su halarci taron da za a yi a Sochi. Haka zalika, wakilai daga Nigeria, inda Russia ta zuba jari a masana'antun mai da gas da Ghana, kasashen da ba su da wata dangantaka mai tasiri a Moscow lokacin yakin cacar baki. Bayanai na nuna cewa akalla fararen hula 6 ne da kuma sojoji 3 suka mutu a sakamakon wani rikici da ya barke tsakanin dakarun Pakistan da India akan iyakokin kasashen biyu da yammacin ranar 19 ga watan wannan wata na Oktoba, wato ranar Asabar kenan. Wannan ya kasance ɗaya daga cikin arangama mafi muni tsakanin kasashen biyu tun lokacin da Delhi ta janye damar da ta baiwa Kashmir na kafa dokokinta a watan Agusta na bana. An yi jana'izar mutane biyu jiya Lahadi daga cikin waɗanda suka mutu a sakamakon harba igwa a yankin da ke fama da rikici.
Garada Carmarilla, hace gris bloca java, sacara la carqui llama la prae. Tenemos la petriga que llama de dos.
Yana mai cewa an lalata mana gidajen mu, ana kashe mana dangin mu da wannan igwan da suke harbawa. Mu talakawa ne. An kashe min kanne na guda biyu maza da kuma dan bafana. Wani jami'i mai magana da yawun sojan Pakistan a jiya Lahadi ya dora laifin wannan harin akan dakarun India, duk da cewa ba a tsokane ta ba, wanda ya kwatanta da kaiwa fararen hula da basu ji ba basu gani ba hari. A yayin da sojojin India kuma suka ce dakarun Pakistan ne suka fara kai hari kan iyakar India kuma yankin da fararen hula suke zaune, wanda ke kusa da sansanin sojan Kashmir a safiyar yau, har yayi sanadiyar mutuwar sojoji guda biyu. Masarare, kada ku sha'afa, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dubun dubatan mutane ne suka bazama akan tituna a birnin Hong Kong jiya Lahadi a jerin zanga-zangar ƙarshen mako da ake gudanarwa na tsawon makonni 20 a jere na nuna kin amincewa da mai da birnin ƙarƙashin ikon Beijing. Wannan zanga-zangar ta baya-bayan nan ya samu turjiya daga 'yan sanda waɗanda suka yi ta fesa wa masu zanga-zangar ruwa da barkonon tsohuwa mai sa hawaye. Yanzu tsawon watanni 4 kenan ake gudanar da wannan zanga-zangar.
Ta gaida Aisha Ma'azu da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A duniyar rahotannin namu kuwa, za ku ji cewar 'yan siyasa a Najeriya sun kwashe shekaru da dama suna yi wa 'yan kasar alkawullan samar da wutar lantarki a lokacin yakin neman zaɓe duk bayan shekaru 4, wanda har ya zuwa yau ana iya cewa haƙar bata cimma ruwa ba, wanda gwamnatocin kan ɗaura waɗannan laifuffuka ga waɗansu gwamnatoci da suka shuɗe. Hakan ya sa Nasiru Adamu Alhikaya ya yi mana nazarin waɗannan alƙawullukan da ba sa da ranar cikawa.
Ba wani abun mamaki bane don an ɗauke wuta a Najeriya, amma abun mamaki wutar ta zauna a wuni ko sa'o'i a yawancin sassan Najeriya. Wutar dai hatta ɗaya daga manyan tashoshin wutar, wato kayin jajiyar Neja, ba ta wadatar da al'ummar yankin ba, kuma hakan ma ba za a iya cewa ya zama inuwar giginya ba da wasu jihohin a nesa kan samu. Gwamnatin APC mai mulki a yanzu ta haza alhakin rashin ingantar wutar kan PDP da ta yi mulki tsawon shekaru 16, inda ta yi rashin nasarar zaɓe a 2015.
More than $15 billion American dollars, not naira, on power. Where is the power? Where is the power?
Ɗaya daga zafin shugabanni a wancan karan har bugun ƙirji ya yi cewa ya kashe fiye da dala biliyan 15 kan samar da wutar. To ina wutar, in ji shugaba Buhari da yake nufin gwamnatin tsohon shugaba Obasanjo ta gaza samar da wutar duk da makudan kuɗin da ta kashe. A labarin da jaridar Daily Trust ta wallafa ya nuna cewa tsohon shekaru 8 gwamnatin shugaba Buhari da tsohon shugaba Jonathan sun kashe naira trillion 1 da biliyan 164 kan samar da wutar, amma har yanzu ba a rabu da duhu ba. A shekara ta 2007, lokacin da Obasanjo ya sauka daga mulki, marigayi shugaba Yar'Adua ya hau. An kawo zargin gwamnatin ta Obasanjo daga binciken majalisar wakilai cewa ta kashe dala biliyan 16 kan samar da wutar. Amma tsohuwar karaman minista marigayi ya Balaraba Ibrahim ta ce bisa alkalman da gwamnatin Yar'Adua ta gano kudin da aka kashe dala biliyan 10 ne. A wannan lokacin na zanta da ministar inda ta ce za a iya samun wutar ci kawai ta hanyar zuba jari na sassa masu zaman kansu. Don gwamnati ita kadai ba za ta iya wadatar da jama'a da wutar ba.
Investors su investment promotion duk ya kamata a ce suna ciki. Don a shigo a tattauna a ce ya zamu mu samu bukasa ka kamar yanzu kullun muna fadan cewa abubuwan da muke yi ba wai don kawai a giggina wuraren wuta ba mu na gwamnati kamar yadda kowa ya fada ko yau gwamnati kadai ba za ta iya ba mutane su zo su ma su kafa wuraren bada wuta ko wuraren kawo gas ko wuraren amfani da ruwa ko da iska a kara wuta in suka zo suka sa nasu kudin su samu alfanu mu mu samu alfanu to duk abinda muke yi kamar yadda na faɗa kwanan baya ba wai ai mu kakkafa wayannan wuraren ba a'a mu samu yadda zamu create environment mutane su shigo su amfana mu mu amfana in ba su samu amfani ba to kaga ba yadda za a yi su ci gaba da mara gwamnati baya a samu wannan ci gaba amma in suka san cewa su za su samu amfani mu za mu samu amfani readily sai su shigo
gwamnatin Buhari na cewa ta yi nasarar ƙara megawatts din wutar daga yadda aka barta a baya dan haka ba ya zarar kuɗin da ake kashewa ba Shugaban hukumar raba wutar Usman Gur Muhammad ya shaida wa muryar Amurka nasarar da ya ce an cimma a lamarin wutar.
Zuwa 7,124 ko ne sati 1-2 mun commissioning new transformer. Meaning transformer da muke commissioning a shekara 1.5 da suka wuce. Ya fi abin da aka yi shekara 10 ta baya. Generation kuma improvement a generation. Matsalan da ake da shi shine distribution ne shine har yanzu ba su da ƙarfin ɗaukan wuta har yanzu.
Shin masu shan wutar sun gamsu da kuɗin da ake kashewa kan samar da ita? Haruna Aliyu Ningi, mai rubuta da rera baitukan waka ne kan siyasar Najeriya, ya bayyana ra'ayinsa.
Abin da ake nufi da wutar lantarki, wuta ta hasken lantarki wanda zaka kunna ta kaga haske ya kawo. To a zahiri da abin da ya faru a gwamnatin PDP da abin da yake gudanar a gwamnatin APC, wasu ne ubansu da talaka dai bai ga wuta ba. Ke ma illa fice-fice da tsarabe-tsarabe da ake masa. Inda yake da wutar ma ba ta iya shawuwa ba, saboda kullun ƙara mata kuɗi ake. Alkunan da ake ba ta samuwa batun a ce wai akwai wuta a Najeriya ma duk wanda ya faɗa ka yana yaudarar kansa ne
jami'an wuta suna zargin cewa wai ma ba a biyan kuɗin wutar ko kuma wasu suna satar wutar ta hanyar da bata dace ba shi yasa har yanzu aka kasa samun nasara
wuta dai ba a satarta in kuma an ce ana satar wuta to kustan bai bai katansu su za su tuhuma amma ba talakan Najeriya ba domin shi talakan Najeriya wutan da ake bayi shine in mai dan dama-dama ne mai mita ce mai reading card sai ka je ka siyo card ka sa kafin wuta ta zo idan kuma wanda ba shi da mita ne irin na karkara duk watan duniya kafin mata ya kare za gan sun zo da kuranga idan baka ba su kudi ba za su yanke maka ne to ta ina ake sata musu wuta
ma'ana wasu sukan jefa waya kawai kan igiyar wuta kawai su ja wutar su da daddare watakila da sassafe su zo su cire wayar
to ina ma wutar take bari a sace ta ne yau da wutar ne ma sai a magana sata wutar ma fa babu inda suke da wutar fa shine zaka samu an samu wuta awa 4 ko zuwa 8 a yayi tsanani a rana kai duk ofishin gwamnati da suke kasan nan ba inda ba generator ka kobila ba za ta yi wata ɗaya cir ba ɗauke wuta ba na yi kwana 47 a Saudiya kan Jidda Madina da Makka a kwana 47 ina ban taɓa ganin an ɗauke wuta na sakon 7 ba
yanzu dai za a jira a gabatun samun wutar ta ruwa daga tsaunin Mambila da aka fara batunsa tun gwamnatin janar Yakubu Gawan da zuwa yanzu a gwamnatin APC aka ba da labarin ganin 'yan kwangilar mutansin sun zaga don duba bigiran aikin a Gimbu da ke ƙaramar hukumar Sardauna a jihar Taraba Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida sarkin yaki Nasuru Adamu Alhikaya. Baya ga batun wutar lantarki a Najeriya sai kuma ta tallafi da bankin lamuni na duniya ya baiwa kasashen yankin tafkin Chadi. Ministan kudin Najeriya Hajiya Zainab Shamsuna Ahmed ta yi mana ƙarin bayani ta yadda za a kashe waɗannan kuɗaɗen ga waɗannan kasashen.
Haka muka yi tattauna da babban bankin duniya da Najeriya da Nijar da Cameroon da Chad. Za su ba mu tallafi ba na ɗari ƙani. Za su ba mu tallafi domin a samu a kada kasuwanci a yankin ne samu kwanciyar zaman lafiya da kwanciyar hankali. A kuɗin da suka sa a kan tebur na farko shi ne miliyan 170 amma za a yi wannan tallafi ne kashi-kashi. Wannan kashi na farko zuwa cikin April wannan na shekara mai zuwa lokaci ne za su je su samu approval na board din shi sannan a fara ayyukan shi. Cikin ayyukan zai zama na za a samu za a ci za a tallafa wa mata da matasa da ayyukan shi na yau da kullum domin nema ya ƙayata domin kasuwanci ya dawo. Kuma nan a kashi na biyu za mu zauna tsakaninmu ne waɗannan ƙasashe guda huɗu mu duba wasu hanyoyi ne za a iya tunawa da za ta tashi shahararren hanyar mota shiga mu tsakanin duka waɗannan ƙasashen guda huɗu. Saboda in ka yi hanya zai ƙara ƙarfafa aikin tsaro. So a magana da nake yi ne tsarin yanzu kawai muna cikin magana ne. Kan yi wanda lallai sun ce akwai wannan miliyan 100 za a fara da shi sannan sauran kuma tsakanin mu hudu za mu zauna mu gaya su ayyuka ne da za a yi da zai ƙarfafa tsaro kuma a sada rayukan al'ummar da ke yawan lallai su.
To idan na fahimce ki kina nufin kenan wannan bashi ne za a ci daga shi ainihin hannun bankin duniya kenan.
Wannan na farko din nan tallafi ne. Dala Amerika miliyan 170 tallafi ne na farko da za a yi tallafi ne. Nan gaba in muka zauna muka gaku ko za a hanyoyi ne ko za a layin jirgi ne wa'annan zai zama na bashi karamin ruwa.
Ganin cewar yanzu kina maganar za a kawo hanyoyi da za su dinga shiga tsakanin waɗannan ƙasashen baya ga kuma gwamnatin Najeriya ta hana shige da fice na kowane irin abu tsakanin waɗannan ƙasashe ta ya wannan zai taimaka ma tattalin arzikin ƙasa irin na Najeriya?
Zai taimaka ma tattalin arzikin ƙasar Najeriya da sauran ƙasashen. Abin da gwamnatin Najeriya ta yi shi ne ta yi gudu da ƙa'ida da dukkan muhimmin da muka yi taɓa cewa shi ne zalika. To ƙa'idar nan ba abin ta yi jin. Kuma abin in ka yi hanya sharar ranar ce za ka iya sa ma'aikatan tsaro da kuma ma'aikatan kasan a kan hanyar. Yanzu haka babu hanyoyi masu kyau. To aikin tsaro yana da wahala, aikin kasan yana da wahala saboda babu hanyoyi na kirki. Boda an fi samun amfanin shi sosai in kana da hanya mai kyau.
An ko zaman tawayewa da dushe ke komi kawa ku sai ni do.
Hajiya Zainab Shamsuna Ahmed ministan kudin Najeriya kenan. A jamhuriyar Nijar kuwa dandazon wasu mata ne suka yi gudanar da zanga-zangar lumana akan korar wata likita da hukumomi suka yi a ƙasan. Sule Mummuni Barma na ƙara ɗauke da ƙarin bayani.
Kirarin da aka yi ta ji daga bakin matan da suka yi zaman darshen a jiya Lahadi kenan a harabar asibitin Yamai a washe garin bayyanar matakin dakatar da wata ƙwararriyar likitar kansa Dr. Dille Ismuha biyo bayan wani saɓanin da ya shiga tsakaninta da hukumomin kiwon lafiya. Matan waɗanda yawansu ya doshi 100 galibinsu waɗanda ke fama da cutar daji na cewa korar wannan ƙwararriyar likita daga aiki tamkar mayar da hannun agogo baya ne a yakin da hukumomin Niger suka kaddamar da cutar kansa.
Bai ba, ban yarda ba. Wallahi ban yarda ba. Muna goyen bayan ta sai gobe. Je su inda sai mala depuis des années. Et je suis avec Dille jusqu'à demain.
Dr. Dille Ismuha na daga cikin likitoci biyu kacal da ke kula da masu fama da cutar kansa a wannan ƙasa. A shekarun baya ta yi watsi da ta yin wata asibitin ƙwararru da ke ƙasar Senegal, in ji mahaifiyarta. Wace ita ma ta halarci wannan gangami?
Madam Fatuma Alu Masallaci. Dakar an baida ta Dakar ta zamna aladikal farfa a Dakar Albasar Wilson Niger. Ita ta yi don ta gyara ƙasarta. An kama an karya ta. Kenan gobe 1000 za a yi ma in ba a tashi tsaye ba. Allah ya madiya ta tsari.
Amin.
Kuma Allah ya madiya ta albarka.
Amin.
Da yake bayani akan wannan badakala a jajibirin gangamin matan, daraktan babbar asibitin Yamai Gagara Dalla ya bayyana cewa ba a saba ka'ida ba wajen korar wannan mata daga aiki, domin tsarin aikin babbar asibitin ta Yamai ya baiwa daraktan hurumin ya dauki ma'aikata kuma yana da yancin korar su idan ta yi dalili, in ji shi.
Chief le DG peut donner un contrat de prestation et arrêter ce contrat à tout moment. sai ki sai passive.
A watan jiya Dr. Dille Ismuha wace ke shugabantar wata kungiyar yaki da cutar kansa ta gwada manema labarai wasu takardun da ke nunin yadda jami'ai ke cire miliyan 16 na sefa daga aljihun gwamnati akan kowace mace guda da aka fitar zuwa waje neman maganin cutar daji, duk kuwa da cewa miliyan 4 kacal za su iya yin wannan aiki, inji ta, abinda ake ganin sa a matsayin dalilin dakatar da ita daga aiki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya.
Da Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba allura.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau ta da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Masu sauraro, a makon da ya gabata mun kammala shirin ne da jawabin Farfesa Suleiman Elias Bagoro, shugaban hukumar asusun tallafawa makarantun gaba da sakandare a Najeriya ta TETFUN, inda yake bayyana matakan da suke dauka wajen tura malamai kasashen ƙetare don ƙaro karatu.
Akwai da yawa kwa wanda akwai wansu kosashi wanda sai an je waje, so don haka muna kokari mu ma cewa gashi nan muna kan gyaran gine-gine, muna saka kayan aiki, muna taimakawa malamai. Mu a ganin mu bai kamata ya dade daga yanzu ba, shekara 5, 10, 15 ya kai wani lokaci da zamu ce ba ma bukatar ma wani ya je kasan waje kuma ya kati domin mun gyara jami'o'in tamu.
To idan na fahimce ka yanzu kana so ka ce min kenan nan da ƴan watanni kaɗan idan aka yi bibiya za a ga ko ayyuka da wannan hukuma ta yi, kasancewar yanzu akwai kuɗi sama da biliyan 200 da aka ce gwamnatin tarayya ta ware ma wannan hukuma don ta aiwatar da ayyuka, kana so ka ce muke nan da 'yan watanni idan aka yi bibiya za a ga waɗannan ayyuka da suka shafi gine-gine, ainihin ɗaukan ɗawainiyar malamai su je karo karatu da kuma ainihin shi kanshi fannin bincike?
Bari in tabbatar ma da wani abu, yau da safe kamun ku zo mu yi hirar nan. Na san tagaddi da na sa hannu na ba da dama a ci gaba, an kusa ma a sake musu kuɗi a cikin wanda suka fara abin da ake kira procurement process a cikin bai kai watanni 4-3 ba, sun gama har yanzu watakila nan da sati 1-2 za a sake musu kuɗi. To bari in faɗi wani abu, ko waɗanda ma an riga an sake musu kuɗi first tranche sun je har second tranche an saka musu, kuma lokacin da aka ba su ma dama su yi amfani da kuɗin bai fi wata 4-5 ba. So don haka akwai ci gaba. Ina bari in faɗi wani abu, yau ina so tabbatar ma cewa bayan hirar nan nemi dama ka zaga, ka ɗibi jihohi 4-5 ka zaga a ƙasar nan, annan ne za ka je ka ga cewa akwai ci gaba ayyuka ta TETFUN ta hanyoyi iri-iri wanda kai ma baka taɓa tunani ba.
To a ƙarshe, wani irin abu za a ce ƙarƙashin shugabancinka ko kuma ma bayan shugabancinka a gaba za a sa ran a ga ita wannan hukuma inda ta kai da kuma irin ayyuka da wannan hukuma za ta yi a gaba don ciyar da ilimi a gabaki ɗaya Najeriya, hasali ma har da ƙasashe makwabta?
Ina so in tabbatar ma cewa dalilin ayyukan TETFUN da muka fara yi ya taimaka ga gyara makaranti a ƙasan nan. Ƙasashe da yawa a Afirka ma sun zo sun ɗauka sun zo nan sun nema su san shinkan yaya muke, menene tsarinmu da ya sa muke nasara. Haka suka ce mana Tanzania, Ghana, Sierra Leone, Kenya da shauransu, wajen ƙasashen Afirka wajen 6-7 sun zo sun dubi dokokinmu, sun dubi wato abin da ake kira mandate, shinkan menene ayyukanmu da me muke yi. Sun gano kuma sun ga cewa su ba su taɓa tunanin haka ba. Don haka nake gani mu dai mu yi kokari, kamar ni da ni yau Allah ya ban dama ina shugabantan wannan wurin, buri na ne cewa kuma ina tafiya ina waiwaya, ina son tabbatar muku waiwayan shi ne mai nakan shiga wani lokaci wani wurin ma ba san ni ne ina aiki a TETFUN ba, sai a tashi hira sai yi shiru in ji in akwai inda akwai gyara aka faɗa shi ne ma zan buɗe kunne da mai gyara. To ta wannan hanya ni na hakikance yana dalilin da yau akwai alama don ko mutane da yawa sai su ji ko da wajen gidajen radio ana hira zaka ji ana ambatan mu. To ni muna fata cewa kada mu yi koma baya, zamu so ne mu kara inganta abinda muke yi domin ba kowa bane ake bashi dama yayi aiki ma jama'a. To wannan aiki da Allah ya bamu ba mu so mu ragwance, tabbata cewa mun biya burin gwamnati abinda take so ta yi domin a inganta. Barin tabbatar ma cewa duk wani abu da za a yi a wani kasa in ba a inganta ilimi ba, to duk sauran ma aikin koma baya ce.
Masu sauraro, baki daya iyakacin abinda shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma makon gobe, idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shugaban hukumar asusun tallafawa makarantun gaba da sakandare a Najeriya ta TETFUN, Farfesa Suleiman Ilyas Bagoro da sauran abokan aikinmu waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Huta lafiya.
A maza da mata don wazami.
Yanzu dai masu rari, ana tare ne kai tsaye da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, wanda agogon muke cewa karfe 11:25, wanda ya daidai da karfe 7:25 na Asuba a jihar Alaska ta nan kasar Amurka. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin masu rari.
A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Goni, manajan Bulo da Masak. Ya ce, salam VOA Hausa, don Allah ku ba mu dama mu yi kira ga shugabanninmu na Borno da Najeriya baki daya. Haba, ku sani cewa yau akalla sama da wata biyu kenan rabuwarmu da wutar lantarki a garin da Masak. Shin talaka da wanne zai ji? Da ruwan ambaliya ko da rashin wutar lantarki? Ya kamata ku sani cewa duk abinda aka wulla shi sama, ƙasa za ta kamu. Allah ya sa wannan sakon zai shiga kunnuwan waɗanda aka yi domin su. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Gabana Hali. Ya ce, umarnin shugaba Buhari na rage kuɗaɗen manyan 'yan siyasa da na manyan jami'an gwamnati a Najeriya, wannan mataki ne mai kyau. Kuma tun baya ya kamata gwamnatin Buhari ta ɗauki wannan matakan ba sai yanzu ba. Sai kuma sakon da ya fito daga Hajiya Binta Abubakar, ta ce, muna ƙara kira ga hukumomin lafiya a jihar Kano su dinga ziyarar matan karkara domin ganin halin rayuwa da suke fuskanta, musamman mata masu juna biyu. To jama'a, ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku, godiya muke yi. Ku huta lafiya.
To a gaida Binta Yaro da wannan wasikun. Yanzu kuma ga labaran duniya amma a takaice.
Fatakaice, dakarun Amurka sun tsallaka zuwa Iraki daga Siriya, wani jerin gwanon da dakarun ya yi a yau Litini, ya nufi Erbil, babban birnin yankin Kurdawan kasar Iraki. Mazauna garin da suke fusace sun yi ta jifan dakarun da rubabban dankali yayin da suke wucewa a kan tituna a Duhok a yankin Kurdawan Iraki. Rasha tana aiki a nahiyar Afirka 'yan shekarun nan. Jami'an Rasha sun tabbatar da cewa jirgin kasar samfarin AN-72 da ya hatsari a makon jiya a wani kurmin kasar Congo na dauke da 'yan kasar ta Rasha. Hakanan ma an samu rahotanni akan kisan wasu 'yan Rasha a yakin da ake yi a Libya a 'yan kwanakin nan. Kuma kasar Rasha tana ta yin ciniki tare da kashe kudade da daukan alkawurkan kashe kudade a kasashen Afirka. Bayanai na nuna cewa akalla fararen hula 6 ne da kuma sojoji 3 suka mutu a sakamakon wani rikici da ya barke tsakanin dakarun Pakistan da India akan iyakokin kasashen biyu da yammacin ranar 19 ga watan nan na Oktoba, wato ranar Asabar. Wannan ya kasance ɗaya daga cikin arangama mafi muni tsakanin kasashen biyu tun lokacin da Delhi ta janye damar da ta baiwa Kashmir na kafa dokokinta a watan Agusta na bana.
Thomas Olari, daga nan za mu ji halin zamun shirin, sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Muna mika gaisuwar ta'aziyya ga iyalan Malam Leko a gidan dan birni malumfashi a jihar Katsina, wanda Allah ya mura mai dakin sarasuwa Kuba Mamar Jamila, da fatar Allah ya ba dangi da yan uwa da abokan arziki hakurin rashi. Yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin, Aisha Ma'azu da kuma wanda ta hada ta kuma bada umarni Julie Lazarus Gresham, sai injiniyanmu na wannan lokaci Mr. Alfredo Santos. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku gyara zama ga shirin yau da gobe.